This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Da fatan an waye gari lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci cikin shirinmu na safe yau Litinin 6 ga watan Mayun 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga Ibrahim da kanin labarai.
To Aisha, tattaunawar kwance damara tsakanin Isra'ila da Hamas ta sake cijewa. Yan sandan Isra'ila sun kai samame wani otel inda gidan talabijin na Al Jazeera ke amfani da wani daki a matsayin ofis na wucin gadi. Sannan Rasha ta kai hari a yankunan Donetsk da Kharkiv da ke gabashin Ukraine da ya halaka mutane uku baya ga wasu guda 17 da suka ji raunuka.
Tsakanin labaran kenan. A cikin shirin kuma za a ji dalilan wani taro da Jami'ar Gusau ta shirya don yin alfahari da irin gudunmawar da shahararren mawaƙin Hausan nan Sa'idu Faru ya yi a fannin adabin Hausa.
Ya yi abubuwa da dama waɗanda na cicciɓa sarauta suka muhimmantar da ita, suka muhimmantar da sarakuna, suka muhimmantar da dauloli ta fannin abubuwan da ya yi da kuma salalin magana da abubuwan da ke cikin hikimomi na waƙoƙinsa.
Shugaban kwamitin kuɗi na Majalisar Dattawan Najeriya ya yi kira ga hukumar da ke kula da farashin kayayyaki da ta ƙara sa ido wajen gudanar da ayyukanta.
Ga dalilin da mai sayar da gero ko mai sayar da dawa zai kasa kayansa da yadda kasafin dala yake ba, bai kamata ba.
To duk rana irin ta yau Litini, Sir Filu Hashim Gumul yakan shigo da shirin ciki da gaskiya. Kuma wannan makon za mu kawo muku maimaicin shirin da ya gabata wanda ya yi nazari akan batun tuhumar bada toshiyar baki da ake yi wa shugabanmu Yatta Allah na jihar Adamawa. Amma kafin mu kai ga gabatar muku da duk waɗannan, sai bayan mun fara da shan labarin duniya kashi na farko.
To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Har zuwa jiya Lahadi, Isra'ila da Hamas sun kasa daidaitawa kan yadda za su kawo ƙarshen yakin da suka shafe watanni kusan 7 suna yi a Gaza, wanda ya yi sanadin mutuwar dubban mutane baya ga tilasta Falasɗinawa sama da miliyan guda barin muhallansu. Bayan da aka kasa samun rahoton ci gaba zuwa jiya Lahadin, tawagar Hamas ta bar tattaunawar da ake yi a Al-Ahira, wadda masu shiga tsakani daga Qatar da Masar ke jagoranta don su gana da shugabanninsu. Tawagar za ta koma Al-Ahira gobe Talata. Tun da farko dai, shugaban Hamas Ismail Haniyeh ya ce kungiyar mayakan Falasɗinu ɗin na buƙatar cikakkiyar tsagaita wuta yadda za ta kawo ƙarshen abin da ya kira zaluncin Isra'ila, a kuma tabbatar cewa Isra'ilar za ta janye daga Gaza, yayin da kuma Hamas za ta saki mutane 100 da ta yi garkuwa da su, Isra'ila ta saki ɗaruruwan Falasɗinawa fursunoni da ta garkame. A halin da ake ciki kuma, jiya Lahadi, 'yan sandan Isra'ila sun kai samame wani ɗaki na wani otel wanda gidan talabijin na Al Jazeera mai hedkwata a Qatar ke amfani da shi a matsayin ofis na wucin gadi, bayan da Isra'ilar ta yanke shawarar hana kafar gudanar da ayyukan ta a ƙasar. A cewar wani jami'in gwamnatin Isra'ila da majiyoyin Al Jazeera ga kafar labarai ta Reuters, wani faifan bidiyo da aka saka a kafar X wadda a da ake kira Twitter na nuna yadda wasu jami'an tsaron farin kaya ke kwance kayan dora kamarori a ɗakin otel ɗin da ke gabashin birnin Kudus, waɗanda aka girke saboda yada shirye-shirye, a cewar wata majiyar Al Jazeera. A wani bayani, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi shelar yanke shawarar rufe ofishin Al Jazeera da ke birnin Kudus ba tare da ɓata lokaci ba. Hare-haren jiragen saman Rasha sun ɓararraka yankunan Donetsk da Kharkiv da ke gabashin Ukraine suka halaka mutane uku baya ga wasu 17 da suka ji raunuka a cewar wasu jami'an yankunan jiya Lahadi, yayin da kasashen biyu ke bukukuwan Lahadin Easter na daddiyar dariƙar Orthodox. Rasha ta yi amfani da wani bom mai linzami wanda ake harbo shi daga jirgin sama. Gwamnan yankin Kharkiv, Oleg Sakhihu, ya rubuta a kafar Telegram cewa Rasha na yawan amfani da wannan makami mai matukar barna. Ya kuma ce wani harin jirgin sama mara matuki da aka kai kan birnin Kharkiv ya raunata wasu mutane shida, ciki har da wani ɗan shekara 9.
Madalla, kafin mu kawo muku sauran labaran, zamu bude taskar rahotanninmu daga yankin arewa maso yammacin Najeriya, inda jami'ar tarayya ta Gusau ta gudanar da taron ƙasa da ƙasa na wuni biyu a garin Gusau don ɗabbaka adabin Hausa da al'adu. Wakilin muryar Amurka Sani Malumfashi ya ruwaito cewa sashen harsunan Najeriya da al'adu ya shirya taron, inda aka duba waƙoƙin sarakuna na makaɗa Sa'idu Faru.
Taron da ya gudana ne a harabar jami'ar. To amma aya tambaya shine, shin muke makasudin wannan yankuri da jami'ar ta yi? Kwararren masanin waƙoƙin Hausa ɗan madamin birnin Magaji Malam Ibrahim Muhammad ya amsa wannan fatawa.
To alhamdulillah, abin da muke so mu cimma shine wato taskace dabaru ko wasu ayyuka wa'anda wannan mawaki ya yi wa adabin Hausa, wato makaɗa Sa'idu Faru. Abinda muke ƙoƙarin yi shi ne mu fito da irin abubuwa wa'anda ya yi wa adabin Hausa a lokacin rayuwarsa, kuma sai muka danganta wannan aiki nasa da babban ubangidansa marigayi mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Muhammadu Maciɗu.
Za ka ɗan iya ɗauko mun kaɗan daga ciki?
Wato abin da muke ƙoƙarin yi, kamar yadda na faɗa, shi ne samar da wani kundi a ƙarshen wannan taro wanda zai yi lamura na rayuwar shi wannan bawan Allah da abubuwan da ya yi wa adabin Hausa ta fannin waƙoƙinsa. Ka san shi makaɗin sarakai ne, don haka ya yi abubuwa da dama waɗanda na cicciɓa sarauta suka muhimmantar da ita, suka muhimmantar da sarakuna, suka muhimmantar da dauloli ta fannin abubuwan da ya yi, da kuma salalin magana da abubuwan da ke cikin hikimomi na waƙoƙinsa da abin da ya shahi rayuwa, harka bunƙasa da al'umma.
Wato ya haɗa kaman irin zamban da sukan yi,
kaga wannan kenan duk yana cikin abubuwan da na shahi bunƙasa adabi. Salon magana, karin magana, zambaici, yabo, zuga, kaga duka ai tumbulla ne a cikin waƙoƙi na sarauta. Don ita waƙa sarauta ba tashtika in ba tare da irin waɗannan abubuwa da muka ambata ba.
Cikin takaitaccen jawabinsa, shugaban taron Professor Aliyu Muhammad Bonza magana ya yi game da matsayin Hausa a harsunan ƙasashen duniya.
Domin babu harshen da ya kai harshen bubun ƙasa a duniya. Cikin harsuna 7,500 da muke zuwa a duniya yau, Hausa ita ce harshe na 11. Kenan ai inda fahimta da kula ba da musu ba, dole ma'aure iya a ce mishi baba.
Shin komi sarakuna za su ce game da Malam Sa'idu Faru? Mai martaba sarkin Zamfaran Anka, shugaban majalisar sarakuna ta jihar Zamfara Alhaji Tahiru Ahmed Muhammad cewa yi.
A madadin yan uwana sarakuna na jihar Zamfara, muna nuna goyon baya ga wani tsarin da aka yi da kuma jin daɗinmu da aka karrama wani hadirin mawaki a wannan jiha kuma a ƙasar Hausa. Ina roƙon su Professor Donda su ƙara zaƙulo sauran mawaƙa har yau, kuma lokaci ya yi da kamata a yi abubuwa a rubuce a basu kamin su ɓace.
Mai martaba sarkin Katsinan Gusau shi ne ya wakilci mai alfarma sarkin musulmi Dr. Sa'ad Abubakar. Ga abin da ya ce,
ina jin daɗi da yake Allah shi ka bada basira, kuma Allah ya bashi basira, ka ji bayanan da aka bada a kan shi da abubuwan da aka faɗa haka suke. Kuma muna yara ne lokacin ma da yake waƙoƙi, ba har yanzu har gobe muna alfahari da shi, kuma ina jin daɗin waƙa ta.
Mutum biyu sun samu kyautar naira miliyan 2 sabili da sun amsa tambayoyi daidai, shi Sa'idu Faru yawa mai alfarma sarkin musulmi marigayi Muhammadu Maciɗu. Sun shi abin malumfashi murai Amurka daga Gusau, Najeriya.
A gaida na malumfashi da wannan rahoto. Muryar Amurka ake saurare kai tsaye daga nan birnin Washington DC ga kashin labaran duniya na biyu.
To Aisha, wasu mazauna gefen birnin Nairobi na tayar da jijiyoyin waya kan abin da suka kira gine-gine na benaye barkatai da akasari Chinawa ke yi a unguwanninsu. A shiyar Kilamani da ke gefen birnin Nairobi, ƙasar Kenya, 'yan wurin irin su Jetik Sai na tunanin mataki na gaba don tsaida abin da suka kira gine-ginen da ake yi a unguwanninsu ba bisa ƙa'ida ba.
We are suffering from now is unplanned construction.
Ta ce abin da muke fama da shi yanzu shine gine-gine barkatai. Idan ba ku da lambatu, ba ku da hanyoyi masu faɗi, ba ku da 'yan kwana-kwana, ba ku da isassun makarantu, ba ku da asibitoci, abin da kuka sa gaba kawai shine gine-gine ba bisa ƙa'ida ba, to akwai fa matsala. A ƙarshe, an umarci wuraren haƙar ma'adinai da dama a jamhuriyar Nijar waɗanda Chinawa ke tafi da su dakatar da aiki na wucin gadi bayan da dabbobi da dama suka sha gurɓataccen ruwa a wurin suka mutu, abinda wata hukumar ƙasar ta gaya ma AFP kenan. Makiyaya sun ɗora laifin mace-macen dabbobinsu kan mahaƙar ma'adinai ta Sahara SARL, suna masu cewa in ba haka ba yankin bai fama da rashin ruwa ko wata annoba. Mun kirga gawarwakin dabbobi 24 cikin kwanaki biyu a ƙarshen watan Afrilu. A ƙarshe mun gano cewa mace-macen dabbobin na da nasaba da wani sinadari mai guba da ke cikin ruwan da wuraren haƙar ma'adanan ke zubarwa. A cewar Yusuf Hussain, sarkin Tamanit, ɗaya daga cikin ƙauyukan da abin ya shafa.
A gaida Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu za mu sake waiwayar rahotanninmu. A ci gaba da kawo muku tattaunawa akan halin da tattalin arzikin Najeriya yake ciki, wanda Muhammad Hafiz Baballe ya yi da shugaban kwamitin kuɗi a Majalisar Dattawan Najeriya, Sanata Muhammad Sani Musa. Hafiz ya yi tambaya akan rashin cika alkawarin da gwamnatin ƙasar ta yi na farfaɗo da matatar mai na Fatakwal, duk da cewa wa'adin da ta bayar ya ƙare. Sai ya ce,
to wa'adi ya cika ba su fara aiki ba, amma ni ina da tabbas din cewa kamar yadda shi shugaban NNPC ya yi kyare ga mana da muka kira shi a majalisa, ya ce lalle-lalle za su yi aiki. To mun kafa ido mu gani, in suka yi aiki alhamdulillahi Najeriya za ta samu jin daɗi a cikin haka. Amma ba su yi ba sai mu rike shi responsible, saboda shi ne ya kamata ya fito da gaskiya cikin al'amuran da ake yi a can. Na biyu, in ka dubi abinci, shugaban ƙasa ya ce ba za a shigo da abinci ba. Muna da halin da za mu noma abinci a jihar a ƙasarmu, wanda yake kwanakin baya shugaban ƙasa ya je jihar Niger, inda ya kaddamar da traktoci da yadda shi mai girma gwamnan jihar Niger ya dauki hanyoyi da zai sa tattalin arzikin Najeriya ta gyaru ta hanyar noma. Wannan in shige muna ba shi goyon baya, kuma abu ne da ya kamata kowace jiha a Najeriya ta dauki haka. Kan mu bar komai mu ce muna sa ido ma gwamnatin tarayya ta yi mana.
To amma ku daga bangaren ku kayi maganan noma, wanda yanzu haka ga damuna tana shirin faduwa, kuma an amince da kasafin kuɗi na wannan shekara ta 2024, ko akwai wasu tsare-tsare da kuka bujiro da su da shirye-shirye a cikin wannan kasafi domin sauƙaƙawa al'ummar Najeriya?
A cikin kasafin kuɗi da aka yi, an ɗauki matakai da yawa da za a gyara al'ummar noma a Najeriya, wanda za a tallafa ma manoma da kayan noma kamar su takin zamani da iri da za su shuka. To waɗannan hanyoyi da gwamnati ta ɗauka hanya ne da na tabbatar cewa za ta taimaka. Kaga a baya akan ce za a kawo takin zamanin nan sai kaga an riga an shiga lokacin ruwa sosai, wa lokacin da ko da an sa takin nan ba wani amfani za ta yi ma noman nan ba, ma
wato ba a kawo shi akan lokaci sai har damuna ta fadi kenan ma.
Wato amma yanzu haka yanda nake ma magana akwai takin nan a Najeriya, kuma na tabbata shugaban kasa ya riga ya ba da dama wa Central Bank su sake wa ma'aikatan gona. Ma'aikatan gona kuma na tabbata a yanzu sun fara kasafin raba ta ga duk jihohi ma manoma. So wannan hanyoyi ne da na san cewa in aka yi za mu samu bunƙasan amfanin gona a shekara mai zuwa.
Amma kana ganin yadda yanzu al'amura musamman kayayyakin abincin suke tsada sosai, wanda aka danganta wato a hawa farashin kayayyaki a bisa alƙaliman da aka fitar na baya-bayan nan ya kai sama da kaso 30 a Najeriya, kana ganin za a samu sauki a nan kusa kuwa?
Eh to yanzu ma an fara samun sauki, saboda an ka dubi farashin shinkafa da sauransu zaka ga ai suna dawowa ƙasa, musamman da aka shiga lokacin Ramadan, lokacin azumi zaka ga buhuhunan shinkafa, masara, gero ya dan sauka. To kuma muna sa ran su masu kula da farashi na kayayyakin abinci a kasuwa, ina nufin kaman consumer protection, ina fatan za su shiga su yi aikin su yanda ya kamata, domin banga dalilin da mai sayar da gero ko mai sayar da dawa zai kasafin kayansa da yadda kasafin dala yake ba, bai kamata ba.
Muhammad Hafiz Baballe kenan a wata tattaunawa da shugaban kwamitin kudi a majalisar Najeriya, Sanata Muhammad Sani Musa, akan tattalin arzikin Najeriya. To kada dai a sha'afa, ana tare ne da muryar Amurka daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31, sannan ana iya sauraron mu a Niger a tashar VOA Africa mita 200 zangon FM. A koda yaushe ake so kuma ana iya zuwa adireshin mu ne na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Kazalika ana iya bibiyar mu a adireshin mu na Facebook, X da Instagram. Yanzu agogonmu a nan Washington DC na cewa karfe 1:16 na dare. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam. A yau za mu ɗaura kan batun zargin da ake yi shugaban ƙungiyar Mayar ta Allah na jihar Adamawa na karɓa da bayo kwamishinan 'yan sandan jihar Toshiyar Bai. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. Masu sauraro, har yanzu shirin yana jihar Adamawa, inda muke duba yadda tsaye gumi ya janyo kama shugaban ƙungiyar Mayar ta Allah na jihar Alhaji Ja'oji Isa. Tun farko dai labari ne ya fito daga fadar hakimin Belal ɗan lawan ɗin Muba Alhaji Abubakar Murtala cewa Ja'oji na amsan na goro daga hannun ɓarayin daji yana kai wa kwamishinan 'yan sanda na jihar. Wannan labari ya kai ga kama Ja'oji, har kuma aka buɗe bincike don tantance gaskiya da akasinta. Rundunar dai ta kama Ja'oji don gudanar da bincike da zimman nesanta kwamishina daga zargin, kamar yadda a makon da ya gabata idan watakila mai sauraro na biyar da shirin hakimin Belal Alhaji Abubakar Murtala ya tabbatar da cewa wannan batu ba gaskiya ba ne.
Babu wanda ya kawo maganar kwamishinan 'yan sanda a cikin wannan al'amarin Malam Lado. Ta maganar cewa yana karɓar kuɗaɗe don ya ba wa kwamishinan 'yan sanda an faɗe shi ne kawai an yi tsoro ne kawai ya can. Ya sani na kasan akwai abubuwa da suka taso na maganar mutane mu Fulani da kuma Hunter Vigilante, saboda aka samu ƴar matsala aka ɗauko su aka zo su aka kawo su a nan mutum muka ɗauki kes ɗin muka ba su su mutane Azan Adama. Wajen su mai shugabannin Fulani. Amma na maganar wai an ba da kuɗi ga chairman ne ko don ya zai ba da kwamishinan 'yan sanda, wannan ba daidai ba ne. To wannan shi ne gaskiyar al'amari. A ce wani ya ba da kuɗi ga don ya kawo kwamishinan 'yan sanda, babu. Tun kwamishinan 'yan sanda don a tabbatar da wannan maganar an haɗa mu da ni a matsayin na shugaban shi ya ke Janar, su mutanen Mabban ne chairman ɗin, an zauna an kofa yanki juna ba haka ba ne. Ka ce da maganar.
Yanzu haka ana ta yama hazo hankula sun tashi tsakanin magoya bayan shi shugaban wannan kungiya Alhaji Ja'oji Isa kan cewa ai an riga an lafta mai kashin kaji wani kira kake gare su su kuma domin ganin yanzu su mai da hankali a natsu a gane inda matsalar take cewa wani al'amari ba haka bane.
To shi malam da shi harkar rayuwa ta duniya da kuma shugabanci dama haka ta gada ai. Dole a san aikin ka na matsayin ka na shugaba babu irin abin da ba za a iya faɗa a kanka ba. Sai ya kawo kuma dole ka dauke shi. Maganan yana kyaman ko shugaban Fulani ko shugaban Magon na Adamawa an faɗi abu a kansa ba tilas ne ka ce ya ɗauka ko kuma bai ɗauka ba. Ko ba haka ba? Sarki ko shugaban ƙasa ba bai wuce ba ga shi yana faɗa ba? Akan social media ana faɗan maganganu akan mutane wanda ba daidai ba ko ba haka ba? In ka kasance shugaba dole ne komai na iya faruwa a kanka. Wanda kuma matsayin ka na shugaba sai ka ɗauke shi. Ni dai a iya sani na shi shugaban Fulani ko Magon na Adamawa mutum ne wanda muka ɗauki kan samu na ƙasar da muka bashi aminsa. To wannan shine zan iya faɗa.
Wani shawara kake da shi ga al'umma duba da cewa irin waɗannan shatifaɗi da ake ta yi abubuwa ne wanda suke tada hazo wasu lokutan ma suna kai ga baiwa hamata iska musamman ga shugabannin ƙungiyoyi duba da cewa ku kuke jan ragamar shugabanci a matsakin gargajiya a jiha.
Ko ba nan lado da farko dai zan dauke nan dama da bawa jama'a hakuri mutane su hakuri su kwantar da hankali shugabanci ya gaji aka dama dole ne haka ya faru dole sai an haɗa kai an haɗa hankula guri guda an zauna an tattauna an kuma fahimci juna an kuma samu bakin zaren al'amari wannan shine shugabanci. Ina kira ga jama'a kaza kowa da kowa kowa zai kwantar da hankali wannan shine kira da gari ga jama'a gaba ɗaya.
Kamar yadda aka ji hakimin Belal ya karyata wannan labari tare da neman afuwa daga ja'oji. Duk da haka, lauyan mai ta'alla Barista Abubakar Kolo ya ce za su shigar da hakimin ƙara don neman diyyar ɓata suna.
Yawa suna na Barista Abubakar Zubairu Kolone. Dai gaskiya a matsayin na ni ne legal adviser na mai ta'alla kuma ni ne lauyan shi chairman na mai ta'alla Alhaji Ja'oji Isa. Jiya misali karfe 10:12 sai aka kira ni a SIB akan cewa ai da na aka kira ni zuwa na can sai aka nuna mini course da akan maganan defamation of character akan maganan shi sarkin Belal hakimin Belal ya faɗa akan chairman cewa shi chairman yana karɓar kuɗi a hannun a mutane especially in issue ya kawo kamar game da irin su shari'ar nakin nafi da wayansu yana karɓar kuɗaɗe yana kawo commissioner of police na Adamawa state da aka nuna min wannan tangur kuma a wancan lokaci chairman din yana zaune amma sai na ni lawyer sai na tambayi chairman ga zargin da ake zargin ka akan abba sai ni lawyer ka ga min gaskiya abin da yake faruwa wallahi ya ga min gaskiya akan cewa shi chairman na mai yatti Allah bai taba yayi wannan abu ba bai taba yaje ya samu commissioner of police ya ce masa ga shi na kawo maka abu bai taba ba shi aikin sa da yake yi in an zo akwai yadda zai yi settling akan wani issue ya shiga yayi in ya kama barawo ya kama kidnapper ya kama duk wanda ya aikata laifi awa daya mutum ba zai yi hannunsa ba zai tura ma police wannan kan haka aikin sa yake wannan duka kuma mun shaida haka to daga baya da muka samu labarin cewa shi hakimin Belal din ne ya sa aka kama wa'ansu mutane wanda yana tuhuman su ko su barayi ko su ko irin dai yana tuhuman su ya sa aka kama su ya sa yaran gidansa suka daki wa'ancan mutane har ɗayan ya rasu
amma Barista yanzu misali shi hakimin Belal bayan kun je gabarin commissioner yan sanda ya yadda ya zo gaban commissioner yan sanda ko bai zo ba
yauwa da jiya commissioner of police ya faɗa cewa lallai Laraba hakimin Belal zai zo muka jira zuwan sa don shine ainihin wanda ya haddasa wannan abu buji a bakin sa ya zo kuma mu ba abun da ya ba mu mamaki ya zo ya ce shi yana neman gafara abun chairman na mai Allah ya yafe masa yayi kuskure yayi karya da chairman ya gama naka muka ce ai a matsayin mu lawyoyi don in ka bata mutum suna don ka ce masa kawai ka yafe ba haka bane jaridan da ya hira akan cewa shi chairman yana karɓar kuɗi a madadin sunan da a madadin commissioner yana kai masa ya kira yan jaridun yayi musu bayani cewa maganganun da nayi akan chairman cewa ga ayyukan da yake innan karya ne kuma ina nema ya yafe mini haka ne ya kamata ayi amma shi ya tsaya akan cewa za mu hado karfe 2 da shi yazo ya gaya muku ku yan jaridu cewa bayanin da ya yi ma yan jaridu cewa ga aikin chairman Ja'oji nan kare ya iya zo to shine yanzu mu muna nema za mu san chairman ya nema hakkin sa kuma dole ne mu je kotu yazo ya gaya mana ina ya samu labarin nan ko kuma yazo ya nema gafara kotu ya sashi yayi abinda muka nema yayi dama shine abin da ya kamata ayi.
To idan muka sake leƙa ga shugaban kungiyar mai ta'alla Ja'oji Isa, ya ba mu labarin abin da ya faru a gaban kwamishinan 'yan sanda da kuma buƙatar da suka bayyana.
To yanzu su sun gamsu da zuwa su zo su rubutan zai je ya sake janye kalamansa ko dai dauka tashi a gaban kwamishinan 'yan sanda magana da ta susuce da haka kenan koya.
Abin da ya faɗa a gaban kwamishinan 'yan sanda ya gamsu. Shi zai za su je su rubuta su nuna duniya abin da suka faɗa ba haka bane. Mun gangara mun dawo gaban PPRO Nguroje ya nana ta cewa shi zai faɗa zai nuna duniya abin da suka yi da ba haka bane abin da suka yi da kuskure ne na sheto su yin gani su yi kuma duniya ya gani.
To yanzu tunda kuka rabu a ofishin 'yan sanda musamman gaban shi kwamishina ya sake tuntubar ka a ina za ku yi wannan zamar me za ku yi a gurin zamar ko dai har yanzu ba a yi komai ba.
Yanzu dai ba a yi komai da ya ce mana za mu zo mu zanna shi a shi tunda zaman da dan jaridu ne da dan jarida za a yi zaman ba zai zo ba. Na sheto shi kenan mu kuma dole mu nuna duniya shi ma duk gunda yake aje a nemo shi ya faɗa ma duniya shi fa abin da suka faɗa din nan ƙarya ne don ko kai babba ne in kai ƙarya ka fito ka ce ƙarya ne sannan duniya ya yi dalalle ka faɗi da jiya ga abu da ka faɗa yau ka fito ka ce ƙarya ne in ba haka ba mu ba za mu yadda ba. Idan ina gode Allah ina gode annabi Allah ina gode shi kwamishinan police na Adama Zedek don abin da ya sa ya yi gaskiya ya nuna shi mai gaskiya ne don ya yi bincike da kanci ya tabbata wannan abu ƙarya ne. To abin da nake faɗa don Allah in ma ka tubi mutum to ka bincika ka tabbata wannan abu yayi ne ko bai ba. Bai kamata ba in ka yi abun nan da zuciyanka kawai ka fito da wani kalma wanda ba shi bane wannan ba daidai bane. Don Allah ina roƙo shi kuma ina gode shi kwamishinan police har ga Allah don ya yi tsakaninsa da Allah kuma ya yi gaskiya. Don yau da aka ga shi sai hakimin din ya fito ya ce wallahi ba haka bane gaban kwamishinan police. Ina gode Allah ina gode annabi Allah ina gode gaban kwamishinan police ni kuma ina nan. In akwai wanda na karbi naira 10 sai ya fito ya gaya mai wane ka karbi naira 10 na wallahi ni za mu yi magana da shi wanda ya faɗa din kuma ba za mu yadda ba ba za mu amince ba don ya bata mana suna yazo ya nuna duniya shi abun da ya faɗa yake faɗa ƙarya ne ko shi waye ne ya faɗa ƙarya ne.
Me zaka ga yawa ma magoya bayanka musamman ƴaƴan wannan kungiya da me yace Allah duba da cewa wannan labari kusan ma zai shafi kungiyan ku a matsayin ka na shugabanta na jaha.
Abun da zan gaya musu ko waya kwandan da hankalinsa ya haƙuri wannan abu ƙarya ne wannan abu ba gaskiya bane tunda rana daya ta abun ya fito ya nuna ƙarya ne sun faɗa ƙarya ne gaban kwamishinan police ya zo ya faɗa ƙarya ne don Allah kowa ya haƙuri duk abun da yake ya ji abun da suka ji su haƙuri.
Masu sauraro kun dai ji abin da ya faru har ya kai ga haifar da sakamako irin wanda ba a bukata. Za mu koma gefe domin jin yadda wannan takaddama za ta haifar don sake dawowa don sanar da ku masu sauraro. Yanzu a madadin wakilinmu na jihar Adamawa Salisu Garba Lado ne ya taimaka wajen kawo muku wannan shirin. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya.
To an gaishe ka Abban Iro. Kafin mu karkare shirin yanzu ga Ibrahim ya dawo da labarai a takaice.
To a takaicen har zuwa jiya Lahadi Isra'ila da Hamas sun kasa daidaitawa kan yadda za su kawo ƙarshen yakin da suka shafe watanni kusan 7 suna yi a Gaza wanda ya yi sanadin mutuwar dubban mutane baya ga tilasta Falasɗinawa sama da miliyan guda barin muhallansu. Hare-haren jiragen saman Rasha sun ɓararraka yankunan Donetsk da Kharkiv da ke gabashin Ukraine suka hallaka mutane uku baya ga 17 da suka ji raunuka a cewar wasu jami'an yankunan jiya Lahadi yayin da ƙasashen biyu ke bukukuwan Lahadin Easter na daɗaɗɗiyar ɗariƙar Orthodox. An umarci wuraren haƙar ma'adinai da dama a jamhuriyar Nijar waɗanda Chinawa ke tafi da su dakatar da aiki na wucin gadi bayan da dabbobi da dama da suka sha ruwa gurɓatacce a wuraren da suka mutu abinda wata hukumar ƙasar ta gaya ma AAP kenan. Makiyaya sun ɗora laifin mace-macen dabbobinsu kan mahaƙar ma'adinai ta Sahara SARL suna masu cewa in ba haka ba yankin bai fama da rashin ruwa ko wata annoba. Mun kirga gawarwakin dabbobi 24 cikin kwanaki biyu a ƙarshen watan Afrilu. A ƙarshe mun gano cewa mace-macen dabbobin na da nasaba da wani sinadari mai guba da ke cikin ruwa da wuraren haƙar ma'adanan ke zubowa, a cewar Yusuf Hassan, sarkin wani gari da abin ya shafa.
Masu sauraro, shirin namu kenan na wannan lokaci. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, sai Dadi Balawi da ya shirya kuma ya bada umarni, da Charleston wanda ya sada mu da ku, ni Aisha Mu'azu nake muku sallama. Ma'assalam.